وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau 29 ga watan Zulhajji shekara ta 1442 Hijriya, wanda ya dace da 8 ga watan 8 shekara ta 2021 Miladiya, muna darasi na 97 a cikin wannan littafi mai tarin albarka na Mukhtasar Zadul Ma'ad na Sheikh Dawatul Samiya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. A yau za mu tashi sabon fasali da Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yake magana dangane da da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira wa'azi da irin yanda aka amsa masa, suwa suka amsa masa, da kuma irin wato uslubi da ya amfani da shi wajen kira zuwa ga hanyar Allah. Kar ku manta shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daman dan aikin Allah ne, Allah ya turo shi yayi wa'azi ne, ya fadakar da mutane zuwa ga hanya wacce take siratul mustaqim, hanya wacce take ta daidai. Babban aikin da Allah ya turo shi yayi shine ya karantar da mutane, kuma ya karantar da su har Allah ya dauki ran sai koma zuwa ga Allah din tabaraka wa ta'ala. Mala yace faslun, ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة وقامت بآباء الصديقية وقال لها لقد خشيت على نفسي فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا ثم استدلت بما فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا فعلمت بفطرتها وكمال أقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه لا تناسب الخزي وبهذا العقل استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ابن القيم يكي تشيوا يا عندما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأي دعوة يأي كرا يأي وأزي يزوا قال الله نعم أبنى نكي سو ينقواس فهنتا شيني شيمي وأزي ينا كرا نيزوا قال الله ba yana kira ne zuwa ga kansa ba, sannan ba yana kira ne zuwa ga kungiyarsa ba, ba yana kira ne zuwa ga jama'arsa ba. Duk mai wa'azi na Allah kokari yake ya hada mutane da Allah, ba wai ya nuna mutane girmansa ko matsayinsa ko karamarsa ko ainihin walittakansa ko wani abu da Allah ya bashi ba, a yana kokari ya hada mutane da Allah. To wannan ita ce da'awar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita. Haka kuma Qur'ani yace da shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, yace ila sabili rabbik, kai kira kai wa'azi zuwa ga hanyar ubangijinka. Duk malamin da yazo yake da'awa yake karantar da mutane, kullun kokari yake ya nuna wa mutane matsayinsa shi ko matsayin wani malamin sa ko wani na gaba da shi ko kuma matsayin wata kungiya, akai raba mutane da Allah aka hada su da wannan Allah. Ce wannan da'awa ta zama fashila, an ce fashila, an yi failing kenan. Kenan malami ya sani amanar imanin mutane yana hannunsa, amanar addinin mutane yana hannunsa, shine ya hada su da Allah, ya hada su da Allah. Kuma duk wanda aka nuna masa hanyar Allah aka ce masa gata, sai ya bi ta dodar, ya wuce ya je ya bi Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma ya samu aljanna. Ba a cewa wai ba a zuwa wajen Allah sai an bi ta hannun wani wai, ba a faɗan haka. Ya an faɗa ma kuma ba daidai akai ba. Duk wanda yace ba za a je wajen Allah ba sai an kama wani, wai ba za ka je gurin Ubangiji ba wai sai ka rike wani, sai ka kama wani, shine zai maka hanya ka je wajen Allah. Wannan ba haka bane. Wanda zai ma hanya ka je wajen Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya maka wa'azi, ya karantar da kai, ya nuna maka sunna. To kawai abin da ake cewa mai a dora mutane zuwa ga hanya ta Allah su gane, kar a ce akwai wani shamaki a nuna mutane a ai ba su isa su a karan kansu ba sai su hadu da Allah ba, sai sun je sun kama wani. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah, su tsaye da wato mabiya akan hanya ta Allah, hanya ta daidai. Allah ganar da mu. Da aka yace yanda manzo Allah ya kira zuwa ga Allah, istajaba lahu ibadullahi min kulli qabila, bayin Allah daga dukkan wata kabila suka amsa masa. Na'am, annabi yayi wa'azi, annabi ya karantar, annabi yayi hakuri, annabi yayi da'awa, kuma idan yaje yayi din sai ayi ta karba, ana karba, ana karba. Kamar yadda yanzu malami da yake karantar da mutane yake da'awa, mutane suna ganewa iya yanda Allah ya ga dama ya sa bakin wannan malami wato ya gamsar da mutane, iya jama'ar da kuma Allah ga dama ya sa wato za su fahimta daga gare shi. Annabi yayi wa'azi an karba, wanda ya fara karban wa'azin annabi a lokacin da yazo da'awa shine sayyidina Abubakar As-Siddiq, siddiqu hadhihi al-umma, siddiqin wannan al'umma kenan. Shi ya taimaki manzon Allah a cikin addinin Allah, shi yasa yace fa'azarahu fi dinillah, ya karfafi annabi, ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa da'a ma'ahu ila Allah, ya ta da'awa tare da sayyidina Abubakar, da manzon Allah da Abubakar suke ta da'awa zuwa ga Allah. Annabi ya dora sayyidina Abubakar akan hanyar da shi yake so ya bi. Fastajaba li Abi Bakrin, Usman wa Talha wa Sa'd, shi ma Abubakar ta dalilin wa'azinsa, kiran da ya ta yi kamar yadda annabi yake kira sallallahu alaihi wasallama, kiran da Abubakar yake yi, to shi kuma a ƙarƙashin sa Usman ya musulunta, a ƙarƙashin Abubakar Talha ibn Ubaidillah ya musulunta, ga Sa'd ibn Abi Waqqas shi ma a ƙarƙashin Abubakar ya musulunta. Ka duba albarkar da'awa, dama yadda take, idan aka bayar wasu suka ɗauka suka je suka yada, to ta hanyar su suma din sai kuma wasu su ta ganewa, suna ta fahimta, suna ganewa, suna ta fahimta, suna ganewa. Sayyidina Abubakar As-Siddiq a dalilin sa Usman bin Affan ya musulunta, ya jama'a. Abubakar Siddiq ta wa'azin sa Talha ya musulunta, ya jama'a. Abubakar Siddiq ta dalilin sa Sa'd ya musulunta, shi kuma ta dalilin annabi ya musulunta, wa'azin da annabi ya yi. To kaga wannan yana nuna cewa shi wannan addini duk wanda ya dauke shi je yada, idan ka ji gaskiya dauke ta ka kai wa matarka, ka gaya wa babanka, ka gaya wa abokinka a kasuwa ne, ka gaya wa wato abokanan hulɗarka, kai ta yada wannan alkhairin da ka ji, dan ya zama wato ya yadu cikin al'umma su ma su fa'idanta. Ba a ruwar ilimi, ba a hana wani ya gane abinda Allah yake so ya gane, so ake yi a yada shi, a yada shi, kamar yadda manzo Allah ya ce yadawa sallallahu alaihi wa sallama. Bayan nan wacce ta dada amsawa cikin mata bayan Abubakar shine nana Khadija, nana Khadija mata annabi kenan sallallahu alaihi wa sallama. A cikin mata ita ce number one, a cikin maza Abubakar shine number one. Duk duniya ba wanda ya fara fahimtar musulunci sai Abubakar a da'awar annabi. Amma a wajen addinin Shi'a duk duniya babu tsinannen mutum da suke la'antarsa irin Abubakar Siddiq. Kun ga bambancin musulunci da Shi'a kenan. A cikin mata baya nana Khadija, su Allah ya ga dama ya girmama, da ta musulunta ta ɗauki nauyin wannan a Aba Siddiqiyya ɗin a matsayinta na mace. Abubakar Siddiqi, in an ce Siddiqi wanda ya fara gaskata annabi na farko, to Siddiqiya kuma ita ce nana Khadija, ita ce Siddiqiya ta farko ita ma. Abubakar qama bi aba'i as-Siddiq, as-Siddiqiyya, ita ma qamat bi aba'i as-Siddiqiyya, ta dauki nauyin wannan Siddiqiyya din gaskata annabin, tayi ta yadawa, ba zama tayi ta shiru ba. Wata rana bayan annabi ya aure ta sallallahu alaihi wasallama, taban ita ta aika tace tana son sa sayyida Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana Khadija ta tura tace a gaya masa tana da muradi akan shi, bayan ya mata kasuwanci ta ga gaskiyarsa, ta ga amanarsa, ta ga kamewarsa, ta ga wato darajarsa da albarkarsa, ta aika ta ce tana son sa da aure, duk da cewa ta aure maza guda biyu har ma ta haihu da su. Annabi ya aure ta, ita ce matarsa ta farko sallallahu alaihi wasallam, matar farko da Annabi ya aura, Nana Khadija as-Siddiqa. Ta ci gaba da aikin da'awa, ba zama ta yi ba. Wata rana farkon wahayi da aka yi manzo Allah sallallama sai ya tsorita a lokacin yana gharu Hira ko gharu Hira. Mala'ika ya zo masa, bai taba ganin mala'ika ba, to sai ya dan tsorita haka. Ya dawo gida yana dassiruni dassiruni kululubeni kululubeni, saboda ya ga abin da bai taba gani ba. Wanda ya fara zuwa ya nemi taimakonta ta kwantar masa da hankali akan abin da ya gani, ita ce Nana Khadija. Ya ce mata laqad khashitu ala nafsi, ni fa ina jiye wa kaina tsoro, ina jiye wa kaina tsoro, na tsorita saboda ya hadu da mala'ika a kogon Hira da zai fara yi masa bani sunan shi wahyi. Sai ta ce da shi abshir, fa wallahi la yukhzika Allahu abada, albishirinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ba zai taba tozartar da kai ba har abada. Malam ka ji yaqini malam, wannan abinda ake so a nuna maka shine duk wanda ya rike Allah, ya kama Allah, Allah ba zai tozartar da shi ba har abada. Duk wanda ya imani da Allah, haqiqatul iman, ya tawakkali ga Allah, Allah ba zai tozartar da shi ba. Ya ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A wata riwaya ta dauke shi ta kai shi wajen dan gidan babbanta, ana ce da shi Waraka ibn Nawfal, babban malami ne mai ilimi, ya karanta littafan da suka gabata. Sai ya ce da shi ai ka zo da babban abu, ai ba wani wanda zai zo da wani abu irin wannan da ka zo da shi sai an cutar da shi. Kuma wannan wanda ka gani din ne hadhan namus alladhi unzila ala Musa, wannan wani mala'ika ne sahibu sir wanda aka saukar wa Annabi Musa, shine kai ma aka saukar maka. Ya laitani ya kaito na kuntu fiha jaza'an, ina da karfi a lokacin da Allah zai aiko ka ka zama annabi, da na taimake ka la ansuruka nasran mu'azzara, zan maka taimako da ni za a fafata tare za mu yi gwagwarmaya ta yada addinin Allah. Da haka daga nan aka fara haska masa cewa ai annabi zai zama. Ka duba Nana Khadija yana gaya mata wannan magana, tace albishirinka Allah ba zai taba tozartar da kai ba, la yukhzika Allahu abada, ya Ubangiji ka ba mu ikon riko da kai, Allah ka ba mu ikon riko da addinin ka, ya Ubangiji ka zama mu da tozarta da wulakanta a rayuwa. Wannan hadisin Bukhari ne ya ruwaito shi a Badul Wahyi da kuma Kitabul Tafsir, haka Imamun Muslim ya ruwaito shi Kitabul Iman da Imam Ahmad, riwaya Nana Aisha. Daga nan Annabi ya fara samun sanyi sanyi. Wannan yana nuna mana ashe idan mutum ya shiga wani tsanani yakan iya zuwa ya samu matarsa ya gaya mata cewa wance na shiga wani yanayi mara dadi, a bani shawara. Ashe ana karban shawaran mata, ashe ana so mutum ya samu mace mai tunani, mai zurfin tunani, mai sani ya kamata. Ashe yana daga cikin haƙƙin mata su kwantar da hankalin mazajensu, ashe yana daga haƙƙin mata akan mazajensu, wato haƙƙin mazaje akan matansu shine su sauƙaƙa musu hawan jininsu, su ce musu abin da za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Yanzu wannan a tsorace yake ya zo shi ya ce laqad khashitu ala nafsi, amma kun ga abin da matarsa ta masa, ta ce kalla la yukhzika Allahu abada, shi ya kamata ya gaya mata wannan zancen. Amma ita ma ta koshi da imanin, take cewa la yukhzika Allahu abada, har abada Allah bai taɓa tozartar da kai ba. Allahu akbar. Kuma haka ne abinda Nana Khadija ta faɗa, haka ne shikenan ta yi amfani ta kafa dalili da abinda ke tattare da ta minar sifati ala anna man kana kadhalika, na sifofin da duk wanda ya zamanto ya sifantu da irin wannan sifofi to Allah ba zai tozartar da shi ba. A wata riwaya take cewa saboda wato tahmilul kalla kana daukan nauyi kuma kana taimakawa mutane sannan kana agazawa marasa wanda ba su da shi kana tallafin su kana agaza musu ai duk wanda yake da wannan dabi'a na taimakon mutane yana daukan nauyi yana taimakawa gajiyayyu to Allah bai tozarta shi ba yayin da Allah ya rufa maka asiri kake da abun hannu to sai kai kokari ka shiga wannan alfarmar ka rinka taimakon mutane ka rinka agazawa mutane ka rinka yalwatawa mutane ka rinka rage musu radadi da abin da Ubangiji ya baka koda da dan abu kadan ne to wallahi Allah bai tozartar da kai ba dan waɗannan sune as-sifat allati istadallat biha Khadija wanda nana Khadija ta kafa hujja da su cewa Allah bai taba tozartar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam lam yukhzihi Allah abada tayi amfani da tunaninta da cikar hankalinta amilat bi fitratiha wa kamali aqliha tace lalle al'amalu saliha kyawawan ayyuka kun ji sirrin ya jama'a wal akhlaqul fadila da dabi'u masu falala al'amalu saliha bawa ya rinka aikata ayyuka na kwarai da kuma ya zama yana da sifa mai kyau wannan tunasibu karamatullahi wa ihsana yana dacewa da karamar ubangiji da kyautatawar ubangiji kenan duk wanda yake da kyawawan ayyuka kuma yake da dabi'u masu kyau to zai samu karramawar ubangiji zai samu kuma falalar ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar mutum yana da wannan dabi'a to insha Allah bi idhnillah tabaraka wa ta'ala to Allah zai karrama shi dama me muke nema ne Allah ya karrama mu dama me muke nema ne Allah ya mana ihsani to sai ya zama muna da me kyawawan dabi'u da halaye na kwarai irin kyautatawa dabi'a mai kyau bin Allah kyautatawa mutane dabi'u halaye masu kyau la tunasibul khizzi baya dacewa da tuzartarwar ubangiji abinda ake so a ce maka kyautatawar Allah girmamawar Allah yana dacewa ne da bawa ya zama mai hali mai kyau mai dabi'a mai kyau mai addini to sai ya samu karamar Allah ya samu ihsanin Allah idan kuma bai yi wannan ba to shine zai samu khizzi tabarwar ubangiji tabaraka wa ta'ala to manzon Allah ku kaga ai cike yake da waɗannan sifofi da halaye dabi'u na kwarai na karama da falala da dabi'u waɗanda suke masha Allah tabarakallah da wannan hankali nata ita na Khadija saboda tsabar hankali da Allah ya bata wa bi hadal aql istahaqqat an yursila ilaiha rabbuha salam min saboda tsabar wannan hankali da Allah ya bata ubangiji yace kai bari a aiko mata gaisuwa daga gare shi gaisuwa fa Allah da kansa ya aiko gaisuwa wani dan adam nana Khadija Allah ya ce wa mala'ika ka je ka ce ina gaida Khadija la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah ya kara wa manzon Allah daraja Allah ya kara wa nana Khadija karama da matsayi yace ka je ka gaya mata kuma aka aiko shi manzon Allah da kansa a ce ka gaya masa ka gaya wa nana Khadija muna gaishe ta inji Allah tabaraka wa ta'ala Jibril ya gaya mata shi yasa man ibn al-qayyim yace min rasulaihi Jibril wa Muhammad alayhi assalam da Jibril da Muhammad alayhi assalam suka ce nana Khadija Allah yana gaishe ki yanzu wannan mata akwai shakka akan kasancewar ta tana gidan aljanna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu wa annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu sa'ira al-a'mali fiha sufuna mala ashe akwai bayin Allah na kwarai da suka samu karama da matsayi da daukakan da hatta Allah zai ce a aiko musu gaisuwa akwai wata walittaka da tafi wannan akwai wata sharibtaka da tafi wannan to ya ake binne wannan matsayi ya ake binne wannan karama ya ake binne wannan daraja a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna tare da ni anan kun fahimce ni wa badara ila al-islam ali ibn abi talib wa huwa ibn 8 sinin Allah wa qila akthar wa kana fi kafalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhadahu min ammihi i'anatan lahu fi sanati mahlin wa badara zaid ibn harithata hubbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana ghulaman li khadija fa wahabathu lahu wa jaa abuhu wa ammuhu fi fida'i فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا غير ذلك قالوا ما هو قال أدعوه فأخيره فإن اختاركم فهو لكم وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال قد رددتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فخيره فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. قال ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك؟ قال نعم لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك طابت أنفسهما وانصرفا. ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الأحزاب. فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر عن الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. جيد malai yake cewa bayan mun yi magana akan sayyidina Abubakar shine farkon wanda ya karbi da'awa a karkashin sa sayyidina Usman da Talha da ainihin sayyidina Usman da sayyidina Talha da Sa'ad duk suka musulunta a karkashin sayyidina Abubakar. A cikin mata muka ce wacce ta fara karban da'awa manzo Allah ita cewa Nana Khadija ta yi amfani da iliminta da hankalinta da basirarta ta taimaki da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma a cikin yara matasa Ali ibn Abi Talib kani yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ƴaƴan baffa ne suke da baban Aliyu da baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, uwa ɗaya uba ɗaya. Da haka Aliyu ya tashi ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aliyu ya maza ya karɓi musulunci a lokacin yana da shekara 8 kacal. Sai ka tuno yaro dan shekara 8 ya yake. To Aliyu yana da shekara 8 sai karbi da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wasu malaman suka ce sama da shekara 8 a lokacin yana karkashin kulawa kafala kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taimakon sa da agajin sa. Na'am, ashe ba sabon abu bane mutun ya dauki dan gidan babban sa a gidan sa ya kula da shi. Dan gidan kanin babanka ka kula da shi, yar gidan kanin babanka ka kula da ita, ko yar gidan kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka ka dan ajiye ta a gidanka ka kula da ita. Wani abu ne sananne dangi su rinka daukan yan uwan su na ce maka musu. Kada ka zama marowaci ha daga kai sai ƴaƴanka baka kula da kowa, baka daukan kowa, baka taimakon kowa. Haka zama mai irin wannan tabi'a, mummunan tabi'a. Tabi'a wacce take ta rashin kyautatawa. Kai ba wanda yake cin naka sai kai. A'a. Ka duba annabi ya dauki Aliyu ya ci gaba da taimaka masa, ya tallafa masa, kamar yadda baban Aliyu ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma Aliyu ya dauki dan gidan baban Aliyu ya taimaka masa, ya dauke shi ya taimaka masa a lokacin ana cikin wani yanayi da matsi, shekara da ake cikin bukata, ya rage wa babansa nauyi, ya rage wa gidansa Aliyu nauyi, ya taimaka masa. To shi ma Aliyu ya musulunta. Bayan shi sai Zaidu ibn Haritha, masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma annabi yana son sa, shi ma yana son annabi, shi kuma indai harka ta kauna da so na annabi shine hibbu rasulillah, shine Zaidu bin Haritha. Asalin Zaidu bin Haritha, ku ji da kyau, Zaidu bin Haritha, asalin Zaid bin Haritha bawa ne na Nana Khadija. Ha? Bawa yaron Nana Khadija ta ba da shi kyauta ga annabi saboda tsabar kaunar manzo Allah, ce ya Rasulullah ga wannan bawan Allah Zaid bin Haritha, ku duba yadda zama babban sahabi masha Allah. Ta dauke shi ta ba da shi. Asalinsa Makka da Madina ba garinsu bane, dan haka iyayensa wata rana suka fito neman sa, ina Zaidu yake? Sun jiyo labarin wani annabi da ya bayyana a tsakanin Makka da Madina, kuma sun ji cewa dan su Zaidu yana hannun wannan mutumin. Dan haka suka yiwo suka nika gari suka taho suna ta bincike suna ta bincike suna ta bincike har sai da suka iso gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Waja'a abuhu wa ammuhu fi fida'ihi, da babansa da babbansa iyayen shi sai ga su sun zo din su fanshiwa su fanshi Zaidu, in an ce su fansa su bayar da kuɗi a ba su dan su su koma da shi can garin su su raba shi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bari ku ji wani tarihi mai dadi mai ban mamaki. Sun taho da kuɗin su aljihu, a faɗi ko nawa ne za su ba da shi, inda bawa ne za su fanshi shi. Suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai kaji kaji mun zo daukan dan mu ne. Sai Annabi ya ce fa halla ghaira zalik, ina ma da wani abun kuka nema ba wannan ba. Saboda Zaidu ya shiga gurin Annabi, ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shiga jininsa. Shi ma Zaidu ya tasirantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa halla ghaira zalik, suka ce me ake so? Iyayen kenan, da baban Zaidu da babban shi. Sai Annabi ya ce to bari in kira muku shi a gaban ku, zan bashi zabi, in ya ga dama ya bi ku, in ya ga dama ya bi ni, babu damuwa, za ku tafi da ɗanku in ya zabi ya bi ku. Kaga ƴancin ɗan adam kenan. Shi Annabi yana kula da mai haƙƙin ɗan adam da ƴancin ɗan adam. Yace zan bashi zabi, ko ya zabe ni ko ya zabe ku. To ko ɗan adam tunda yana da ƴanci yana da haƙƙi, to ya kamata a tabbatar masa da haƙƙinsa da ƴancinsa. Wannan magana tana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma za ta warware mana matsaloli masu tarin yawa da suke faruwa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, musamman a samu wanda ba musulmi ba ya musulunta ya zo wajen musulmi, a ji a ɗauke shi a kai shi kotu a yi ta tafka shari'a, ƙungiyar kan ta shigar da ƙara ta ɗauki lauyoyi a yi ta rikici, ai an ɗauke musu ɗa, ai an yi kaza, ko an ɗauke musu ɗiya, ko an yi musu waye-waye da sauransu. To bari ku ji nizamul Islam. Shi ɗan adam tunda yana da ya balaga, to yana da ƴanci a bashi zaɓin abin da yake so. Da haka sai ga shi manzo Allah ce fa in ikhtarakum fa huwa lakum, idan ya zabe ku to ya zama naku, ku tafi da kayanku. Wa in ikhtarani, idan kuma ni ya zaba, to gaskiya ni ba zan bar wanda ya zabe ni in bar shi ya koma wurin wanda bai zabe ni ba, wanda bai zaba ba. Ni ba zan iya korar wanda ya zabe ni ba. Ma ana billazi akhtaru ala man ikhtarani ahadan, ba zan fifita wanda ya zabe ni akan wanda bai zabe ni ba, ko kuma ka ce ba zan bar wanda ya zabe ni ba ya tafi wani guri ba, alhali ya ce ni ya zaba. Ya Ubangiji Allah ka sa mu cikin wanda muka zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ubangiji mun zabi Annabi alaihi salatu wassalam, ka tashe mu a gargashin kulawarsa da cetonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da ba shi kariya. Shikenan suka ce tabbas kai mana adalci. Suwa suka faɗa? Iyayen. Kai mana adalci kuma ka kyautata. Aka kira Zaidu, manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ga iyayenka, wancan babanka ne? Eh. Wancan ɗan uwan babanka ne? Ce eh. Ni kuma Muhammadu ne ko? Eh. Sallallahu alaihi wasallam. Sai ce to ka tafi duk inda zaka tafi, ko ka je can ko ka zo nan. Fa qayyarahu, Zaidu ya ce tab, ma ana billazi akhtaru alayka ahadan, ya Rasulullah ba zan taba zaben wani mutum sama da kai ba, babanka ne fa. Ma ana billazi akhtaru alayka ahadan, ya Rasulullah ba zan fifita wani akan ka ba. Wannan yake nuna mana manzo Allah yafi iyayenmu. Manzo Allah yafi babanka matsayin Annabi, darajar manzo Allah, daukakan manzo Allah, kakan fifita Annabi akan iyayenka. Shi yasa sahabbai suke cewa fidaka abi wa ummi ya habiballah, fansar ka ya manzo Allah, babana da mamana in bayar, a ce in fansar, in ba da jinin su a kashe su dan ka rayuwa Rasulullah. Kaga wannan bai saba Allah ba, dan da saban Allah ya da manzo Allah ya masa fada, in dai akan Annabi ne indai akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, to akan fifita annabi akan kowa. Manzon Allah ya fi kowa, kun gane kowa ko ko ba ku manci kowa ba? Kowa da kowa gaba daya, annabi ya fi kowa yi gaba daya alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Yace ma ana billazi akhtaru alayka ahadan, bazan taba Zaid bin Haritha, bazan taba fifita wani dan adam akan ka ba, dan Allah ku ji wannan aqida. Ina maimaitawa ne saboda ya bugi zuciyar ku. Babu wani wanda ake fifita annabi akan sa, babu shi. Annabi ya fi kowa alaihi salatu wassalam. Iyayen Zaid bin Haritha suka kalshi, suka zubar da hawaye, suka tattara kayansu suka tafiya. Zaid bin Haritha ya makale a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka tafi da dan guzurinsu da komai da komai. Daman sun ce annabi ya musu adalci. Shikenan kala kafin su tafi sai suka isa masa da wani sako. Ya Zaidu, wai haka ya Zaidu, kaitanka ya Zaidu, baban shi da babansa. Ataktaru al-ubudiyya ala al-hurriyya wa ala ahli baitika, yanzu kana fifita zaman bauta akan samun yanci da kuma iyalanka da iyayenka? Ka yadda ka zauna a wajen manzon Allah, wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana matsayin bawa akan ka biyo mu ka ci gaba da zama da kuma kana tare da iyayenka da ƴan uwanka? Kala na'am, yace kwarai kuwa, wanda in zauna in mutu ina bawa a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama akan in koma wurin ku ko iyayena. Malam kaji yanda mabubbugar aqidar take, malam kaji tushen inda abin yake. Allahu akbar. Ka yace laqad ra'aytu min hadha ar-rajul shay'an ma ana billazi aqtaru alayhi ahadan abada, wannan mutumin naga wani abu a tattare da shi, zamana da shi naga wani abu a tattare da shi, bazan taba fifita wani dan adam a duniya sama da shi ba. Yayi mun karamcin da bazan iya fifita wani mutum akan sa ba. Kuma Allah ya nuna mun wata dabi'a ko wasu dabi'u a tattare da shi, irin dabi'un da bazan iya jin akwai wani wanda ya fi shi ba, koda babana ne kuwa, koda mahaifiyata ce kuwa, koda waye ne kuwa. Hadha huwa al-islam wa hadhihi hiya sunnah wa hadhihi hiya al-aqida al-islamiyya as-sahiha as-safiya. Wannan shine musulunci, wannan shine sunna, kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa ta sa mutum yakan iya bar uban da ya haife shi yazo ya makale masa sallallahu alaihi wa sallam. Falamma ra'a dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu ila al-hijr, da annabi yaga wannan sai ya dauke shi ya ajiye shi a hijr, ya fitar da shi saboda tsabar wafa'i da mutunci da Zaidu yau manzo Allah. Kun ji abin da annabi ya faɗa kan shi? Yace ina shaida muku wannan Zaidun ɗana ne, zan gaje shi zai gaje ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya mai da shi ɗansa, ba faɗansa bane bai haife shi ba, amma saboda tsabar wafa'i dan Zaidu ya nuna manzon Allah kamar annabi uba ne a gare shi ai, yace to gashi nan na kawo shi nan ku gan shi fili, kowa ya gan shi, wannan Zaidun ɗana ne, zan gaje shi zai gaje ni. Ya kawo shi hijir, kun san hijir Ismail, gindin ɗakin Kaaba, ya gaya wa duniya. A lokacin ba laifi mutum zai iya cewa dan wani ɗansa ne, shine ana ce da shi tabanni. A lokacin ba a haramta tabanni ba. In a ce tabanni shine ka ɗauki ɗan wani ka ce ɗanka ne, ɗana ne, zan gaje shi. Arisuhu wa yarisuni, shine arisuhu wa yarisuni daga al-izni. Falamma ra'a dhalika tabat anfusuhuma wansarafa, ko falam mara aya dhalik, yayin da suka ga haka iyayen kenan suka ga tab lalle wannan yaro ya samu gata sama da inda gatan da zamu bashi, sai suka ji dadi. Fushin da suke yi na da da ba a ba su yaron ba, sai hankalin sai kwanta, tunda annabi ma ya dauke shi ya ma ce miya dana ne. Suka juya suka yi tafiyar su, kawai sun samu kwanciyar hankali, garanti cewa dan su bai tozarta a hannun manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na'am, kamar kai ne ka dauki danka ka kai shi wani wuri, kana dan shakka shakkan za a kula da shi ko ba za a kula da shi ba, za a masa kaza za a masa kaza ko ba za a yi ba, sai kaga wanda ka kai wa dan, mai gidan da ka kai wa dan, ya dauko dan ya sa shi a cikin ƴaƴansa, ya fada wa iyalinsa wane kamar dana ne, a kula da shi yanda za a kula da ƴaƴana, kuma a gabanka ai sai ka ji dadi ka ce alhamdulillah wane bai da matsala. Ka duba hikima irin ta manzon Allah, da fasaha da basira da annabta. Na'am, dole baka isa ka rasa ka raba da da uba ba, soyayya ta da da uba wani abu ne, wato fitr ilahi daga Allah ne, gamayya ce ta Allah. Dole uba ya so ɗansa, dole da ya je na son uban ko ya ne ne, akwai jini hadayya. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa yaron nan zabi, yaron nan ya zabi ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, dan annabi ya yayi musu damuwar da bakin cikin da bacin ran, kasu tafi suna cikin damuwa, ma'ana dan su yana hannansa kuma suna cikin damuwa, sai ya dago shi ya fada shi yace da su, wannan dan dana ne jama'a, kowa ya shaida dana ne, in ya mutu zan gaje shi, in na mutu zai gaje ni. Daga nan suka ce alhamdulillah, dan ce ya kare mun sallama mun miƙa wuya, koda ba su yi imani ba to sun yarda dan su bai tozarta ba. Daga nan wadu'i Zaid ibn Muhammad, daga nan kawai ake ce da shi Zaid ibn Muhammad, kaji fa da Zaid ibn Haritha ne a lokacin da yake hannuna na Khadija, Zaid ibn Haritha sunansa, amma sun da annabi ya maida shi dan sai aka ce da shi Zaid ibn Muhammad, haka aka yi ta kiransa. Hatta jaa Allah ya zo da hukunci na musulunci, Allah ya saukar da ayar suratul azab aya ta 50 cewa ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Allah ya saukar da doka, ina so ku lura da wani abu anan, baina qawsain bracket, annabi ya ci dan sa ne, duniya ta rinka kiransa Zaid ibn Muhammad, amma lamarin Allah shi kuma na daban ne, kunu sai ya saukar da hukunci daga yau a rinka kiran kowa da sunan ubansa. Ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu indallah, in za ku kira su da sunan iyayensu, take da yake manzon Allah shi kuma da Allah ya faɗa yake gyarawa. Daga nan kuma ya kafa doka ya ce to a rinka ce da shi Zaid ibn Haritha, har ma ya zo kuma Allah ya daɗa yi masa wahayi ya kafa doka shi manzon Allah cewa kada a yadda a sake kiran wani da sunan wanda ba ubansa ba. Mani du'iya ila ghairi abihi, duk wanda aka kira shi izuwa ga sunan wani ba ubansa ba, kuma ya san wannan mutumin ba ubansa ba ne yana sane, faliyatabawwa maq'adahu minan nar, ya tanadi wurin zaman sa ma a cikin wutar jahannama, tuntuni ya zama dan wuta. An gane jawabin ko maimaita? Haramun ne a kira wani da sunan uban wani. Ina masu daukowa ƴaƴan kannan su maza ko mata? Ina masu daukowa ƴaƴan yayyen su maza ko mata? Su ajiye a gida, a tattara su da yaran gida, a kai su a makaranta, ku sa musu sunan iyayensu. Wani ya kawo yara makaranta, aka ce wannan me sunansa? Wane wane dan wane. Wannan me sunansa? Wane wane dan wane. Ya faɗi shi da sunansa, duka sai hada. Ashe akwai wani yaro dan gidan Yassa ne? Dan gidan me? Yassa ce. Da yazo wai saboda karamci irin na Bahaushe da kara irin na Bafulatani, sai shi kawai duk a zuba masa sunansa gaba daya. Dan me? Dan baya so ya nuna bambanci, ko da ba ɗansa bane, kawai dai a hada su kawai. su tashi gaba ɗaya lokaci guda sai aka ce dashi a'a ai duk kauna ai duk soyayya da kake yi to ba a kiran sunan wani da sunan uban da ba shi ya haife shi ba an tozarta uban koda uban kafiri ne koda uban mahaukaci ne koda uban barawo ne koda uban dan fashi ne da makami dole a kira ka da sunan ubanka wannan girmama uba kenan so anan gurin ya koyan uwana hukuncin da zamu dauka anan shine manzo Allah kana waqafan inda amrillah manzo Allah mutun ne mai tsayawa akan inda Allah ya umarni kuma haka ake so mu koyi da shi da zara Allah ya ce kaza to mu gyara yanzu kun ga aya ce ta hana a rinka kiran wani ba da sunan baban shi ba duk wanda ya san a takardarsa ta boko ko ta certificate din sa ko wurin aiki ba da sunan baban sa ake kiran sa ba wallahi kafin ka mutu kaje kai afida bai kaje ka gyara gaba ɗaya takardun kaje ka gyara su tunda akwai hanyar gyaran ba a kiran wani da sunan uban wani ubanka da wahalar hidima ubanka da wahalar haihuwa da wahalar auren mahaifiyarka da kaza kuma a zo a haife ka a kira ka da sunan wani ba shi ba kaddara uban naka ba shi ya dauki nauyin ka ba amma dai kai din maniyin ubanka ne da haka a gyara wannan maguzancin a gyara wannan kuskuren a gyara wannan ɗabi'ar da ake na kiran wasu ba da sunan iyayensu ba a nan nake so na ja hankalin mata masu tsananin soyayya ga mazajensu so da soyayya da ƙauna sai mace ta zo gidan miji da aure da ta je asibiti mai sunanki kawai sai ta canja ta rinka faɗan sunanta da sunan mijinta haza khata wannan kuskure ne ɗabi'ar bahaushe ne mace sai kaga ana kiranta da sunan mai gidanta Allah ƙara so Allah ƙara ƙauna Allah ƙara kaza kin kira shi da sunan an kira ki da sunansa kuma kin yanka masa rashin mutunci baki girmama shi ba ya ce kar ayi kuma kin yi ya ce ayi kuma kin ce ba za ki yi ba kaga ya zama shirme da haka al'ada da ake sa mata na'am al'ada da ake sa mata suna kiran kansu da sunan mazajensu wannan haramun ne dole sai an gyara kuma ku maza ku daina yaudarar kanku kuna sawa matanku sunanku matarka ba yarka bace ana iya canja miji amma ba a canja uba ko ana canja yanzu idan kin zo kin sa a asibiti takaddanki duk kin sa sunan mijinki ko to sai ya sake ki sai kika je kika aure wani mijin ya za a yi a fi da mi kaga wannan tifka da warwara ne yayi ko kuma mijin ya mutu kika je kika saki sabon aure kina jin mijin da kika aura na biyu zai yadda a rinka kiran ki da sunan wani zai sallame ki ne wallahi ko ki gyara kin je ba kan kin turbuda kanki cikin tabo me ya kamata ki rinka kiran kanki da sunan babanki wata mata tana faɗa ai ba zai yadda ba wallahi faɗa zai ta yi ah to ba sai kare yadda ba daman abin da ya yadda da shi ne ake yi a gidan kullum ba shi da yanci ba shi da haƙƙi namiji ba shi da haƙƙi ya sanya wa matarsa sunan shi a'a matarsa a kira ta da sunan ubanta ƴaƴansa kuma a kira su da sunansa shi mai gidan ƴaƴan ƙannansa a kira su da sunan iyayensu kun fahimci wannan saƙo shikenan fadu'u min yawma idhin bi zaid bin harisa daga nan aka dawo ana kiransa zaid bin harisa wannan hadisin sahih bukhari Imam Bukhari ya ruwaito shi Imam Muslim duk sun ruwaito shi Ma'mar daga Zuhuri ya ruwaito yace bamu san wani ba da ya musulunta kafin Zaid a wannan riwaya ta Ma'mar daga Zuhuri yace shi fahimtar sa Imam Zuhuri bai san wanda ya riga Zaid musulunta ba kasancewar sa dan gidan Annabi har ana cewa da shi Zaid ibn Muhammad yace wa aslama Waraqatu bin Nawfal wa fi Jami' at-Tirmidhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manafi في المنام في هيئة حسنة ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه أنساق العداوة فهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي طالب لأنه كان شريفا مؤذما فيهم وكان من حكمتي من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. نعم ما لديك شابا يمنى أنزنشي من قمى ده حركة زيد بن حارسة كو ينزى أنغاني واي زيد بن حارسة wani bawa ne daga cikin bayina na Khadija ta bayar da shi kyauta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu karbuwa wa manzon Allah a wajen manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam hanu bibbiyu ya so annabar aka ce da shi hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyayensa suka zo za su karbe shi ya zabi manzon Allah kan iyayensa ha to sai kuma wani da ake ce da shi Waraka ibn Nawfal Waraka ibn Nawfal dan uwan nana Khadija dan gidan bafan nana Khadija wanda ya bada gudunmawa kwarai da gaske akan zuwan manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shawarwari da ya ta bayarwa a wata riwaya shi wannan Waraka annabi ne ya ganshi a cikin bacci kamar yadda zuwa cikin sunan Tirmidhi ya ganshi fi hay'atin hasana a wani yanayi mai kyau amma wannan riwaya tana da rauni kamar yadda Imam Tirmidhi ya kawo ta a cikin kitabun ru'ya da Imam Ahmad hadisin nana Aisha Albani yace حديثي ضعيف أتكين سنة الترمذي ضعيف الترمذي كنا متى نسكي تشغى الدين الله باين ونن ديا باين ديا حكا الله يجينا ومنزا الله مالا أكي تشغى وانشا يا مسلنتا وانا يا مسلنتا وانشا يا مسلنتا وانا يا مسلنتا جماعة وانن الديني نامنا مسلنشي جماعة addini ne da ya ginu akan a karantar da mutane a yi musu wa'azi su rinka musulunta su gane kafirai da suke tare da mu waɗanda ba musulmi ba suna da haƙƙi akan mu mu nuna musu kyawawan ɗabi'u na musulunci da kyawawan halaye na musulunci dan su gane su yi imani su musulunta suna da haƙƙi amma zaka ga mutum musulmi yana mu'amala da wanda ba musulmi ba shekara 20 30 bai taba tallata masa islam ba bal ma tsoro yake ji ya ce wane musulunta koda ku da wasa irin barkwanci din nan kai har yanzu kake ka musulunta muna tare da kai ka shigo musulunci ka ji dadi irin wannan da wasa din a rinka kwadaita masa amma yau al'umma musulmi su tallata addinin ma su yi da'awar su kwadaitar ko da kyauta ko da mu'amala ko da ja a jiki ko da kaza ya gagare mu yanzu an waye gari yanzu kristocin su suke kawo mana hari wallahi mallan kirista in yare na ka sai ce ka dawo kirista ba haka bane haka suke yi a yanzu a garin nan ba Kano garin musulunci bane ba garin musulunci ne garin musulmi ne amma duk wata boss majority na luxurious bosses da ake da su makafolo din nan da suke daukan mutane suke su Enugu a na Lagos duk wanda zai shige su wallahi tallahi sai an masa wa'azin kristanci kana so ko baka so a garin Kano kirista zai tashi kana cikin mota yace a rufe hijo ayi addu'a Yesu almasihu kuma yayi ta gaya maka Isa dan Allah ne a cikin mota na haka zai tai maka wa'azin nan sai ya je ciro ma waya sauka akwai wata tasha ta musulmi a Kano da aka samu su yara matasa ustazai suke shiga makafolo suna hawa suna cewa jama'a imani da Allah ai koyi da manzon Allah ai dabi'un musulunci akwai mafi babu kaga anan garin mu ne muka zo suka kawo mana farmaki yanzu kai ka isa ka je Enugu ko Anace ko Kudu ka je ka shiga tashar suka ce zaka yi da'awar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka isa wani yana cewa ya je NYSC ya je wata tasha a Kudu suka je za su shiga mota za su yi sallah lokacin azhar yayi suka tsaya suka yi sallah billahi alazim da suka yi sallah a gurin sai da aka turo wata inyamura ta share wurin da suka yi sallah na farko dai kewaye su aka yi ana kallon suna sallah bayan sun tashi sai aka turo wata inyamura aka ce ta share wurin saboda sun zuba musu bala'i a wurin a Najeriya fa ba wai a wani wuri ba to kaga suke kawo mana farmaki mun samu har gidaje suna bi suna raba bible suna bishara kaga dan fasto da yar matarsa ko da yar budurwar suna yawo suna bi gida cikin badala a cikin musulmi suna raba pamphlet haka ne ko ba haka bane kaga yanzu su suke kawo mana farmaki sau nawa kungiyoyin addini na nan Kano suka shiga sabon gari suka je suka kafa wa'azi kun taba ji mun kira ku yau akwai wa'azi a Abedi ko New Road ko Prince Road ko abin nan mu je mu kafa wa'azi me yasa ba za mu je mu yi wa'azi a can ba kuka sani ko za su zo saurara su ji me yasa kun taba ji an yi ba a yi na'am akwai masallaci a wajen na suwaye yarbawa ne Allah saka musu alkhairi su kuma wa'azin su kenan yarbancin su abin su shi abubuwan su da sauran su Allah zai sa albarka Allah ce amma ya kamata a je a kafa wa'azi a musu wa'azi ba ga su muna tare da su a kasuwanni ba me yasa ba mu faɗakar da su to yanzu suke kawo mana farmaki su za su su tallata mana a garin nan akwai gidajen radio da kana budewa da safe addu'ar Yesu Almasihu zaka tarar da shi da wa'azin kiristanci zaka suke budewa karfe 6 kuma ku bincika ku ji kuma na kalubalanta ku saurara ɗaya bayan ɗaya cikin gidajen radio na musamman sababbin nan masu neman kuɗi wallahi akwai gidajen radio idan kana budewa karfe 6 wallahi wa'azin kiristanci zaka ji akwai wani manaja na wani gidan radio da yazo yace an sayi wannan filin na safi minti 15 din nan sai da suka bani miliyan kaza suka ce kai taimaka ka sayar mana yace Allah kiyaye sai dai ina mutu yace ina musulmi ina manajan gidan radio in zo na bayar in sayarwa kristanci minti 15 din farko musulmi yana bude gidan radio na yaje ana wa'azin Yesu Almasihu yace ba ni ba suka ce ai muna da yanci a kasa yace ba duk inda za ku je ku je duk inda za ku je ku je baran bayar ba amma wani da yaje aka taya bayarwa yayi sunana su suke kawo mana farmaki ku je a Kudu na faɗa na maimaita akwai wata jiha da kai suka je ka bude gidan radio wani gidan radio ko ma'aikace da karatun Qur'ani ko ana sa wani program na addini ko da turanci ko da Hausa ku je ku ji babu mu ne masu saukin sha'ani mu ne masu kiyarin mu ne masu nuna ana tare wuri daya a zauna lafiya ayi waye da sauransu mu ne masu kara to amma kuma da kare-karen tamu muna bari kuma addinin mu yana ci baya asibitocin nan ku yi hakuri in ta buga muku yau duk asibitoci duk manyan asibitocin garin nan babu wani asibitin da kristoci ba sa zuwa suna yawo suna wa'azi suna raba taimako da Allah ina ya kuskure ku gyara min ba haka bane duk wani gidan kurkuku da ka sani da na cikin birni da na ƙauye babu wani gidan kaso gidan wani kurkukun da kristoci ba su samu cikakken daman da za su je su yi wa'azi kuma su je su raba taimako su bencinan zama duk sai dai kaga church kaza har rijiyar burtsatse suke tona musu kai akwai gidan kurkukun da wallahi su suka shimfida wa masallacin kurkukun mata burmai na'am duka wannan ina muku magana a cikin Kano ne ba a Enugu ba ba a Onitsha ba wannan yake nuna cewa musulmi suna da haƙuri ha kuma muna son zaman lafiya to amma da haƙurinmu da son zaman lafiyar mu kuma bai kamata mu zauna mu kuma ba ma kai tallan namu addinin ba na faɗa na maimaita na yi bayani har jaridu sun faɗa a garin nan a nan Kano akwai unguwa ko unguwannin da ba musulmi a ciki nan bayan airport nan na wajen Fanisau su kadai ne a ciki tafka-tafkan filaye da gidaje na alfarma su kadai ne in ka shiga za ka ɗauka kamar a Enugu kake ko kwanan nan dan in tabbatar da abin da zan faɗa na je na gani babu mu a ciki kwata-kwata amma a garin Kano ne amma mu a can ka isa a'a shi yasa muka kira muka ce gwamnati ya kamata a rinka shinkafa da wake a rinka sirkawa a shiga abubuɗe masallatai a ciki da makarantu na boko ƴaƴan musulmi su rinka shiga da masana'antu da ma'aikatu da kasuwanni a shiga ciki ayi. Amma ya late, na yi magana da yawa daga cikin wasu daga cikin jami'an gwamnati, abin da suke cewa wala abin sai dai haƙuri, Allah dai sauƙi, Allah dai sauƙi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To waɗannan mutanen da kuka tara su a can, kuka ninki me suke zo, suna da haƙƙin aje a musu wa'azi. Ya kamata wata ran mu cika motocin mu sosai, mu ɗauki kayan wa'azi da za su fi kokin mu je mu kafa wa'azi a wurin. Ƙwarai da gaske. Mu yi da Hausa, mu yi da Turanci, mu yi da Yarbanci, mu yi da Ibanci. Ba zagin kowa, ba cin mutuncin kowa, kawai mun kawo tallan musulunci ne, kamar yadda manzon Allah ya kawo tallan musulunci. Wanda baya so ya tattara kayansa ya bar Kano. Shikenan. Hada wassalam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن شاء الله تعالى ذا متاشي ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد ساتي ميزوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.